بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Asabar, wanda shi ne yammacin uku ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 25 ga watan Maris shekarar miladiya ta 2023 a wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab, wanda aka sani da suna masallacin dandali da ke tudun Wadan Zaria a Nigeria, inda muke gabatar da tafsiri na watan azumin Ramadan. Allah ubangiji ya karba mana. Wannan shine darasi na uku insha Allah daga cikin tafsirin suratul Qasas, wanda za mu tashi kai tsaye a fadin Allah madaukakin sarki, inna fir'auna ala fil ard.
Bismillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين.
نعم. الله مالك سلكي كتشوى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونتشي آية تهوديك نوم أول السورة. Allah ya ce inna fir'auna, lalle dai shi fir'auna, ala fil ardi, yana dagawa a bayan ƙasa, yayi dagawa a bayan ƙasa. Waja'ala ahlaha shiya'an, ya sanya mutanen ƙasar suka zama ƙungiya ƙungiya. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, yana raunatar da wani sashi a cikin su. Yudabbihu abna'ahum, yana yayyanka ‘ya’yansu maza. Wa yastahyi nisa'ahum, yana ƙyale ‘ya’yansu mata a raye. Innahu, lalle shi fir'auna, kana minal mufsidin, yana daga cikin maɓarnata. Wannan aya ci gaba ne da wato shimfiɗa a kan abin da zai biyo baya na ƙissar annabi Musa da alaƙar shi da fir'auna da tasowar shi a gidan fir'auna da sauran abubuwa. Allah ya ce inna fir'auna ala fil ard. Al'ulu ma'anar shi a nan shi ne at-tajabbur, wato yana da kangara da girman kai da ƙaharu da yake ma al'ummar da suke rayuwa a ƙarƙashinsa. Yana cutar da su kamar yadda malamai suka faɗa, irin As-Suddi da Qatada da Ibn Abbas. Al'ard da aka ambata a nan, al'ardu alif da lam lil ahad ne, wato ƙasar Misra, garin Misra inda shi fir'aunan yake sarauta. Allah ya ce inna fir'auna ala fil ard, wato fir'auna ya yi girman kai, ya yi ta'addanci a cikin ƙasar Misra. Al'ulu a nan shi ne al-kibaru kamar yadda muka ambata, kuma abin zargi ne, wato abin Allah wadare ne. Ya saba wa halayen mutanen kirki, kamar da Allah yake cewa tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Allah yace wancananka gidan lahira, gidan aljanna, mun tanaje shi ne ga waɗanda ba sa son girman kai da dagawa a duniya. Za mu zo wannan aya a can ƙarshen sura insha Allah. Allah yace waja'ala ahlaha shiya'an, ya kuma sanya al'ummar wannan ƙasa ta Misra su zama shiya'an, ƙungiyoyi. Ashiya'u jam'i ne na kalmar shi'a. Abinda ake nufi da shi'a a Larabci su ne taron jama'a waɗanda suke wa wani shugabansa ɗa'a. asali shine ma'anar lafazin shi'a kafin yabo ya zama mustalah wanda aka sani na magoya bayan sayyidina Ali radiyallahu anhu. Da can ana cewa shi'atu Ali, shi'atu Muawiya, masu goyon Muawiya da masu goyon bayan sayyidina Ali. Daga baya sai aka taƙaita kalmar zuwa ga masu goyon bayan sayyidina Ali kawai. A wannan zamanin kuma idan aka ce shi'a aka yi shuru, to ana nufin mutanen da ke da wata mummunar aƙida ta zagin wasu daga cikin sahabbai da bayin Allah na gari, wanda kuma suka ɗaura aniyar cewa ba su yarda da kowa ba in banda wasu tsirarin mutane da suke lissafawa, kamar yadda dai aka sani suna da aƙidu mabambanta muna na Allah Ubangiji ya tsare. Waja'ala ahlaha shi'an, ya sanya al'ummar wannan gari su zama shi'a. To al'ahl da aka ce a nan ahlaha, malamai sun yi maganganu akan suwa ake nufi da ahlaha. Wato shi Fir'auna abinda ya faru da shi kafin mu tafi da nisa shi ne kamar yadda Qatada ya ambata, kamar yadda yake cikin littafin wato Musannaf na Abdurrazzaq As-San'ani, cewa ya kasance ya jizance daga wasu masu maganganu suna bashi labarin cewa za a haifi wani yaro wanda zai zama a sanadiyarsa zai ƙarar da mulkin Fir'auna. Sai Fir'auna ya ce to daga yau duk yaron da aka haifa kawai a kashe shi. Kuma da Allah yake ba da labari a cikin Baqara, wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yudhabbihuna abna'akum ayastahiyuna nisa'akum, zuwa ƙarshen aya. Wannan shi ne magana ta farko kenan. Magana ta biyu kuma aka ce su Banu Isra'ila sun kasance sun gaji wani zance da suka jiyo shi ta hannun annabi Yusuf alayhi salam, shi kuma ya ji daga iyayensa zuwa ga kakan shi Ibrahim alayhi salam. Mun sani cewa Ibrahim ya taɓa shiga ƙasar Misra kuma har ya gama da zaluncin wani sarki wanda ya ƙoƙarin ƙwace mishi matarsa Saratu. A lokacin sai yake gaya wa al'ummar shi da ke ƙasar Misra cewa ina muku bishara da cewa a can ƙarshen al'amari Allah zai tada wani ɗa a cikin jikokina wanda zai wargaza mulkin waɗannan azzaluman. Da sai aka gaji wannan labarin ko'ina ana izina da shi, ga labarin ya koma kunnen ƙibbawa wato jama'ar shi Fir'auna, sai suka gaya mishi. Daga nan sai Fir'auna ya ɗauki matakin kashe 'ya'ya maza. Labari na uku da ya zo a kan wannan shi ne cewa Fir'auna a ƙoƙarin shi na yarda cewa ya ci gaba da tabbata a mulkinsa, shi ne yake kashe 'ya'yaye maza na ƙabilar Banu Isra'ila saboda ya karanta su kada su yawa. Saboda Banu Isra'ila sun riga sun ƙaurato sun zo ƙasar Misra sun zauna, kuma sun zauna a ƙasar Misra fiye da shekara 400 tun zuwan annabi Yusuf alayhi salam, lokacin da ya ce a taho da iyayen shi ɗin nan. Daga nan zuriyar su gaba ɗaya suka ƙaurato suka dawo Misra, sai zama suna ta hayayyafa suna yawa har za su ƙwace ƙasa daga hannun ƙibtawa. Sai Fir'auna sai ya firgita da wannan sha'ani na yawaitar su, shi ya ɗauki matakin bari ya ci gaba da kashe mazajensu, yana kuma wulaƙanta dattawansu yana bautar da 'ya'yansu mata. Wannan duka malamai na tafsiri sun ambaci waɗannan maganganu a matsayin dalilan da suka sa Fir'auna ya ɗauki azama na kashe 'ya'yaye da Allah yake cewa wato ya wulaƙanta ya sabiku ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum, yana wulaƙanta wani ɓangare daga cikinsu ta hanyar kashe 'ya'yansu. To da Allah ya ce ja'ala ahlaha shi'an, ya sanya al'ummar ƙasar Misra suka zama ƙungiyoyi, ko dai a ce wato ƙungiyar ƙibbawa 'yan ƙabilarsa daban da ƙungiyar Banu Isra'ila waɗanda su ne mutane da yake wulaƙantawa. Wannan ɗaya daga cikin fasarorin da aka kawo kenan kamar yadda Qatada ya kawo. Wasu malamai kuma suka ce ahlaha a nan da aka mayar shi'an isu Banu Isra'ila ɗin, ya sanya wato rigingimu da rashin fahimtar juna a tsakankaninsu, don haka sai suka rarrabu ba su da haɗin kai don ya samu halin ci gaba da mulkansu da yi musu ta'annatin da ya ga dama. Kamar dai kace yana aiki da wannan ka'ida da aka sani ta divide and rule, farik tasud, wato raba kan mutane zai baka dama sai ka mallake su yadda kake so. Ba za a iya cewa Fir'auna yana daga cikin daɗaɗɗun mutane da suke amfani da wannan ka'ida ta divide and rule. Da haka Fir'auna ya raba tsakankaninsu kamar yadda al-Imamu Ibn Kathir yake faɗa wa min qablihi Ibn Qutaybah cewa Banu Isra'ila ne sayyida mutanen annabi Musa alaihi salam wato Fir'auna yake raba kansu ya mai da su wulaƙantattu a cikin ƙasar Misra. To za mu ga cewa an yi ta'adili da cewa waje ala ahala ya sanya mutanen ƙasar Misra, wanda kuma an muka ba a tarihance su Banu Isra'ila ba mutanen ƙasar Misra ba ne, su mutanen ƙasar Sham wanda hijira ce ta kawo su. Kamar yadda muka ambata wannan hijira sun yi ta iri biyu. Akwai hijira ta farko wanda suka yi a sanadiya annabi Yusufa ɗaya daga cikin mutanen Banu Isra'ila wanda ya shigo Misra a matsayin bawa da aka sace shi, amma Allah ya ɗaukaka shi har ya ba shi sarauta. To daga nan kuma ya tura ya ce a kwaso mishi ɗan uwan shi da danginsa su dawo Misra. Kamar yadda yake cewa hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. To wannan shi ne mataki na farko da Banu Isra'ila suka yi ƙaura suka dawo ƙasar Misra. Mataki na biyu shi ne matakin wani azzalumin sarki da aka samu, wani kafirin sarki wanda ya zo ya dinga cutar da su a ƙasar Falastinu wato ƙasar Sham kenan, wanda ya tirtasa waɗanda suka saura izuwa ga yin hijira. Saboda haka da suka tashi yin hijira babu su basa da inda ya dace su tafi irin Misra, domin za su suna sanar cewa ɗan uwansu ne ke mulki a can, al'ummarsu suna da tagomashi, suna da rufin asiri a can. Saboda haka sai suka yi ta hijira a karo na biyu suka dawo ƙasar Misra. Wannan shi ne ya wanzar da su a ƙasar Misra kusan shekara 400 kafin wannan hadisa ta Fir'auna da annabi Musa. To amma kaji Allah ya kira su da suna ahalaha, ya ce mutanen Misra. Wannan yake nuni zuwa ga idan mutum ya tashi ya dawo wani gari ya zauna a garin, rayuwar shi ta dawo garin, to ya zama ɗan garin, duka hukunce-hukuncen ƴan garin sun shafi shi. Saboda haka ba zai dinga yin mu'amala irin ta baƙo ko a mu'amalance shi irin yadda ake mu'amalantar baƙo ba. Za ka za mu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi ya dawo Madina sai ya zama shi ma kamar mutumin garin Madina, yana cika sallah yadda mutanen garin Madina suke cikawa, yana damuwa da damuwar mutanen garin Madina da shi ake taimakon garin wajen a ga cewa garin ya cika. To za ka duk mutumin da ya dawo wani gari ya zauna da ya zama ɗan garin, yana daga cikin maguzanci a yi mishi gori a ce shi ba ko ne ko ba garinsa ba, ko a dinga mishi kallon wani bare ko wanda ba yi da galihu a garin. Wannan duka ragowar ƙabilanci ne na jahiliya wanda musulmi ba su gushe ba suna yin shi. Allah Ubangiji ka tsare. Da haka sai ya ce wa ja'ala ahlaha shi'a. A wani kauli din har ila yau an ce Fir'auna mafarki yayi ya ga wasu mutane sun taho ko wata guguwa ta taho daga ƙasar Sham ta zo ta kakkarya gidaje da rumfuna da mazaunai na ƙasar Misra. Wato wata guguwa mai tsanani ta zo tare da wuta ta ƙona ta kakkarya ta kwashe rufin ɗakunan ƙibbawa mutanen ƙasar Misra, sai kuma ta bar gidajen Banu Isra'ila. Sai ya kirayi bokaye da matsafa da masu duba, sai suka zo suka duba mashi ya tambaye su game da wannan mafarkin da ya yi. Sai suka ce mashi ya khruju min baiti bani Isra'ila rajulun yakunu halaku Misra ala yadayhi. Amma ana wannan mafarkin shi ne wani yaro ne zai fito daga cikin ɗaya daga cikin gidajen Banu Isra'ila wanda a sanadiyarsa ƙibbawa za su halaka. Al-Imamu Ibn Jarir al-Tabari ya kawo wannan a cikin littafin Jami'u al-Bayan an Ta'wil al-Qur'an. To abin da zai ba mu mamaki a nan shine kamar yadda malamai suka ambata, kamar yadda Az-Zajjaj ya ambata, yace babu shakka Fir'auna ya nuna cewa shi mutum ne da yake da wuta. Kuma idan ya tabbata da gaske ne labarin da bokaye suka faɗa mishi cewa lalle al'umma shi ta kafirai kibtawa za ta halaka a hannun wani daga cikin banu Isra'ila, to kisa ba zai hana wannan tabbatar da wannan kaddara. Idan kuma ƙarya bokayen suka kamar yadda suka saba, to babu amfani ya kashe mutane. Za ka in gaskiya suka fada shi yadda ya kai ga iya wayan shi da dabarar shi, ba zai hana kaddara Allah ta aiki ba. Idan kuma ƙarya suka fada, to babu dalilin kai ta dinka kashe dubban mutane. Don malaman tarihi suna cewa an kashe jariri kamar mutum 140 a cikin shekaru da aka yi ana wannan kisa. Har ma sai da ya zama jama'ar shi, magoya bayan shi da sojojin nashi suka fara ce mishi al'amarin kisan nan yayi yawa. Muna ganin a rage, sai ce to a dinga yin kisan shekara ɗaya sai a huta wata shekara. An ce a irin haka ne ma Annabi Haruna shi ya tsira domin ya girma Annabi Musa. Da haka da suka ga kisan yayi yawa, sai suka ce mishi wannan kisan bai da wani amfani. Yaushe dan ana neman kada mutum ɗaya ya tsira za a kashe al'umma guda. Amma da yake game da Allah ya faɗa innahu kana min al-mufsidin, lalle Fir'auna yana daga cikin maɓarnata. Maɓarnaci ne na nayin kashaku. Su bani Isra'ila da suka dawo ƙasan Misra suka zauna, Allah madaukakin sarki ya jarrabce su da kamar yadda muka ji da Allah ya ce wato shi Fir'auna yana musu mene, yana musu ya tsadifu fa'ifatan minhu, yana raunata su. Duk abin da zai kawo musu rauni yana yi. Wato a jarabce su da abubuwan da suka shafi rashin samun ababen da suke bukata na rayuwa. Ba su da kyakkyawan abinci, ba su da makarantu, ba su da asibitoci, ba su da tsaro mai kyau, tattalin arzikinsu ya lalace. Duk wani abu da ka sani wanda zai raunata su, da Fir'auna yana kokari ya ga cewa sun samu rauni. Saboda mene? Saboda kada su yi ƙarfin da za su yi muƙawa. Don haka Ibnu Kathir yake cewa banu Isra'ila a wannan lokaci sun kasance da su ne zaɓaɓɓun bayi, amma da suka shiga cikin saɓon Allah sai Allah ya sallaka musu sarakuna azzalimai waɗanda suka zama musu jarabawa a gare su. Shi ne game da Allah yake cewa tufsiduna fil ardi marratayn, za ku yi ɓarna a bayan ƙasa har sau biyu. Wannan daga cikin ɓarnar da suka yi shi ne saɓon da suka yi ta yi, sai Allah ya jarabce su da sarakuna azzalimai. A can ƙasar Falastinu wani sarki ya zo su zalunta su, wanda ya tsira musu suka gudu. Suka zo kuma suka tarar da Fir'auna, shi ma ya dinga zalunta su. To, don haka sai Allah ya ce innahu kana min al-mufsidin, lalle Fir'auna yana daga cikin maɓarnata. Me yake nufi da kasancewar shi cikin maɓarnata? Saboda ya kai matuƙa wajen ɓarna, shi ta aka ce kana min al-mufsidin, ba a ce kana fasidan ko mufsidan ba, aka ce yana daga cikin maɓarnata. Ibnu Ashur ya ce saboda ɓarnar shi ta bayyana akan halaye mabambanta kamar guda biyar. Na farko akwai girman kai da jabberanci, akwai wulaƙanta mutane, akwai rarraba kan mutane a mai da su ƙungiyoyi, akwai cutar da masu rauni a cikinsu. Ga kuma kisan ‘ya’ya maza da kuma raye ‘ya’ya mata, ga kuma uwa uba kafirci wanda ba taɓa ganin irinsu. Kuma cikin kafircin Fir'auna shi ne akwai galati da faɗan baƙaƙen maganganu ga Allah. Shi ne mai cewa alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, ce aini ma ina mulkin ƙasar Misra kuma ga waɗannan koguna suna gudana ƙarƙashin kafata. Shi ne mai cewa ma alimtu lakum min ilahin ghayri, yace kai ba ku da wani Allah ba abin bauta in ba ni ba. Shi ne mai cewa ana rabbukum al-a'la, ni Fir'auna ni ne ubangijinku mafi ɗaukaka. Shi ne mai cewa ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad, wato yana claimin shi yafi kowa sanin abin da ya dace, cewa abin da nake gaya muku shine abu mafi inganci mafi nagarta. Duk wannan suna daga cikin munanan maganganun da ya dinga faɗi wanda suke nuna tsantsar kafircinsa. Shi sa kaga har a ƙarshen al'amarinsa sai da Allah ya ƙara mishi wannan shaida lokacin da ya ga ruwa zai cinye shi, da yake cewa amantu billazi amanat bihi banu isra'ila yace a yanzu nayi imani sai Allah yace al'ana yanzu ne zaka ce kai imani waqad asaita qablu alalan da kai sabo wa kunta min al-mustiri a karar mata wannan karba ka kasance daga cikin mabarata duniya ba ta taba ganin mabarnaci irin fir'auna da irin sigabar nasa ba shi yasa zaka ga malaman tarihi suka tsaya suna tabbance akan wai wane ne wannan mutumin fir'auna din wanda aka yawaita ambatansa wane ne shi wasu suka ce fir'auna sunan sarauta ne duk wanda ya mulki a ƙasar Misra a wannan zamani na kafirci to ana kiran shi da suna fir'auna kamar yadda ake kiran sarkin Rumawa da Kaisar to wanda ake sanin kiran sarkin wato abin nan Najashi sarkin Habasha kamar yadda ake kiran sarkin Fursawa da Kisra mai da misali yanzu zaka ga akwai sarki da ake kiran shi da suna sarki akwai wanda ake kiran shi da suna Oba wani ana kiran shi da suna sunan sarkin Borno Shehun Borno kaga sunan sarauta ne duk wanda ya hau wannan garin sarautar za a kira shi da wannan sunan mukam wasu malaman tarihi suka ce su suna ganin iyakacin ta kenan wasu malamai kamar Al-Zawhari a cikin Tahzibul Lugha yace a Fir'auna sunan yanka ne na duk mutumin da yake azzani shine kamar yadda za a ce shedan sunan yanka ne ga duk mutumin da yake kangarare ko azzan da yake kangarare yace dan haka ma ake cewa ko da wasu za a ce wane yana da halin fir'aunanci ana nufin azzalimi ne na nuna wa sarki yace ai asalin far'ana shine al-makru wad-daha makirci da kisisina da iya shirya kutun gwiwa a larabci shine al-far'ana wannan shine ra'ayin al-Imam al-Jawhari a cikin tafsirin suna Tahzibul Lugha amma wasu malamai irin su Mas'udi sun saba mashi suka ce sam wannan kalma ba balarar da ya bace hasali ma ba a san fassara ta da larabci ba a wasu shekaru da suka gabata akwai majalisar Darul Ifta ta ƙasar Misra sun ba da fatawa akan cewa fir'auna sunan sarauta ne kuma fir'aunan da ya zamani da annabi Musa wani ne da ake ce mashi Ramses Athani suka ce wannan shine fir'aunan da ya zamani da annabi Musa amma daga baya wasu malaman tarihi za ka iya cewa sun saba ma wannan ra'ayi ko kuma sun ƙara wani zance a kai kamar Malam Rashid Ridha a cikin tafsirinsa Al-Mannar ya tafi zuwa ga ambaton wannan ra'ayin da kuma ƙari a kan nashi kafin shi can baya kuma hakanan Malam mai littafin abin nan wato Ibn Ashur mai littafin tafsirin nan wasu malamai a yanzu wanda suka yi bincike na kimiyya su kuma sun karkata zuwa ga cewa annabi Musa ya yi zamani da fir'auna guda biyu akwai fir'auna babban dattijo wanda shine ya fara kashe mutane amma ya mutu ya bar ɗansa wannan ɗan nashi shi ya gaje shi shine wanda suka yi gwagwarmaya da annabi Musa suka kafa hujja da cewa Qur'ani ma ya ishara zuwa ga wannan da Allah yake cewa Fir'auna ya ce wa annabi Musa alam nurabbika fina walidan wala bitta fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta yana mushi gori yake cewa kai ba a cikin mu ka taso kana dan yaro ba sai suka ce yana cewa wannan Fir'auna sun taso ne da radar annabi Musa a gidan sarauta dan haka inda uban ne da ya rene shi da zai ce ne alam nurabbika walidan ashe ba ni na rene ka ba amma sai wanda yake alam nurabbika fina ba a gidan mu ka taso dan yaro ba kuma a gaban mu ka taso har kai kisa har kai kaza har kai kaza to ne tattaunawa ce da malaman tarihi suke yi da malaman kimiyya kuma sun ƙara wa wannan zancen nasu ƙarfi da cewa mumin gumakan da ake tsammanin na fir'aunonin nan ne guda biyu da shi Ramses da ɗayan da ake ce ma Memphis cewa shi Ramses da aka gwada gawarsa ta fir'auna da gaskiya abinda aka iya cimmawa a bincike na archaeology shine ya mutu ne bayan ya dade a duniya shekara sama da 90 suka ce kuma tsohon shekara sama da 90 ba zai iya irin gwagwarmayar da aka ce Fir'auna ya da Annabi Musa ba har ya je ya shiga cikin ruwa ya nutse sannan gawar babu wani alama da ke nuna cewa ta mutu ne a ruwa ya kamata a ga wasu abubuwa da za su taimaka a iya tabbatar da cewa wannan gawa a ruwa ta mutu kamar karyewar wuya ko shigar ruwa cikin wasu gaɓoɓi na skull ɗinta ƙashin ƙoƙon kanta ko wani abu makamanta haka duka babu wannan amma ita ɗaya gawar an samu ire-iren waɗannan abubuwan a cikin da suke nuna cewa akwai karaya a wuya akwai karaya a gadon baya ko kuma ragowar ruwa wanda yake da gishiri irin ruwan kogin Mariya a jikinta wallahu a'lam wannan duka zance ne na malaman kimiyya wanda ba dole ma sai an ambace shi amma saboda Fir'auna ya kasance wata shaktiya ce shahararriya a bakin kusan duk wani mutum da ya rayu a bayan shi har zuwa yanzu da dukkanin al'ummomi an san labarinsa ana kuma da ragowar tarihi a kansa Allah ya kyauta wasu malamai kuma suka ce a su hujjar su game da cewa Fir'auna suna ne ba na ƙabi ba har ila yau shine faɗin Allah da ya jero sunayensu a cikin Ankabut da Allah yake cewa wa Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat yanzu wannan sunayen da aka jera aka ce da Qaruna da Fir'auna da Hamana suna na farko Qaruna da suna na ƙarshe Hamana ba a da saɓani akan cewa sunaye ne na yanka ba irin zubin zancen alkur'ani ba zai tsirka sunayen yanka ya tsira a wani suna kuma wanda yake laƙabi a tsakankanin su dole zai faɗe su zai ambace su ne da siga ɗaya kamar yadda Allah misali idan ya ce waje Allah kuma sam'a wal absara wal af'ida za mu zo mu ji a gaba batu akan me yasa ake jiro as-sam'a wal basara wal fu'ad ba a cewa misali as-sam'a wal uzna ko al-aina was-sam'a me yasa ake kawo su kullum as-sam'a wal basara wal fu'ad saboda su ne ƴan uwan junan su Qur'ani baya yin zance irin wannan na gwaranci a hada wani abu da ba dan uwan shi suka ce dan haka suna ganin Fir'auna sunan shi ne na yanka ta yiwu sarakunan da suka zo bayan shi saboda girman al'amarinsa a wajensu sai suka dinga sanya wa kansu sunayensa wallahu a'lam Allah yake yuzabbihu abna'ahu yana yayyanka yuzabbihu an ƙara wannan shadda ne ba a ce yazbahu sai a ƙara shadda don nuni zuwa ga yawaitawa kamar yadda Ar-Raghib al-Asfahani ya ambata a cikin مفردات القرآن يذبح أبناءه هكذا أتكلم بكرة ما يذبحون أبناءكم كما يدى هو أحوصى أطيئر وأن الصديقين في نينا كارا ما كلمة يوم معنا كاغا ما كتي يا كشي دبندا أتي يا ككشي هكا يا ماريش دبندا يا مماريش هكا يا دوكيش دبندا يا دوكيش wannan ƙarin ninkin harafin yana nuna ƙarin ma'ana ko haka ya zage shi daban da ya zazzage shi aka ce wani ya zazzage ni ma'ana ya mun zagi da yawa fiye da ya zage ni kawai ko in ka ce na duke shi ka ne duka fiye da na duke shi kawai to haka yuzabbihu take da yazbahu bambancin su a wajen ma'ana na farko kenan na biyu kuma suka ce yuzabbihu yana nufin yanka ne wanda a lokaci guda za a yayyanka mutane da yawa ba tare da ma an mutunta su wajen yankawa ba ka kwatanta irin yadda ake makaji a ranar sallah ana yanka su ana wurgar da su da kansu ma za su karasa ko irin a naɗe ta ɗin nan a danne ta ta mutu a natsa ba za ta samu to haka Fir'auna yake kakkashe yara babu mutuntawa babu tausayi a yau in an haifi jariri 100 a yau za a kashe su gaba ɗaya shine ma'anan yuzabbihu abna'ahu yana karkashe ƴaƴa maza to me yasa yake karkashe ƴaƴa maza ya ƙyale mata wa yastahyi nisa'u saboda wancan tsabara gambar da aka domin duk al'ummar da ake kashe ƴaƴanta maza suke ta mutuwa suna kanana, to wannan al'ummar tana fuskantar hadarin karewa ne, ba ta da mustakbali. Sannan duk al'ummar da ake barin mata su yawa babu maza, ita ma wannan al'ummar tana fuskantar hadari na lalacewa. Domin duk sanda mata suka yi wata cikin al'umma ba su da maza masu kula da su, ba su da mazaje na aure, ba su da yayyi, ba su da ƙanni maza, ba su da ƴaƴa maza wanda za su kula da waɗannan matan, babu shakka matan za su lalace. Za su fito su tafi ɗaiɗai da maza, za su shiga cikin halaye da ɗabi'u na rashin gaskiya, za su kama karuwanci, za su kama barace-barace, za su kama abubuwa da yawa na rashin kirki. Wanda kuma hakan ya faru ga bani Isra'ila, kamar da Allah yake cewa, annabi yake cewa, inna awwala fitnata bani Isra'ila kanat fi nisa. Kamar da kuma muke gani yake faruwa da duk al'ummar da ta bari mata marasa galihu suka yawa a cikinta, ta kyale mata ba su da galihu, wato a samu mata suna da ƴaƴa, suna da jikoki, suna da waɗanda suke jiran abinci a hannunsu, sannan ba su da maraji, zawarawa ne, waɗanda aka sake su ko wanda mazajen suka mutu, ko kuma ƴan boko ne waɗanda suka ƙyaure, ko ire-irensu ko masu zaman kansu ne waɗanda suke sana'a ta zaman kansu. Da al'ummar ta bar mata suka zama haka, babu shakka ta kama hanyar lalacewa. Da ga al'ummar mu a wannan lokacin take fuskantar irin wannan haɗarin na barin mata su shiga cikin maza su yi gwagwarmaya da gogayya da duk abin da suke so su yi. Harka ce kamar hadisai ne waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata muke ganin su aikace, kamar hadisin Bukhari da Muslim. Hadisin Bukhari afwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, daga cikin alamun tashin alkiyama a wayi gari mata suna gogoriyo suna taya mazajensu sana'a. Idan mutum da matar shi duka sana'a ɗaya suke yi, ko kuma ita ma tana neman kuɗi da zumma cewa don ta rage mashi wahalar gida, har ma tana alfahari da haka, har ma mata waɗanda suke da potential na su zama masu sana'a sun fi sauƙin auruwa akan mata wanda suke da potential na cewa mata ne masu zama gida, masu aiki da wakar na fi buyi tukuna ba su zama mijinsu. Dole zai auri mace yana neman wacce ce take da sana'a, wacce ce take da aikin gwamnati, wacce ce take da wasu ɗan kuɗaɗe a hannunta wanda za ta rage mishi wahalar gida. Kai wani ma sai an yi yarjejeniya cewa to ke ki yi kaza, ni in yi kaza, an ba ka ba za a zauna zama aure ba. To wannan duka tasiri ne na Yahudanci, tasiri ne na tsananin son duniya, kuma alama ce cikin alamun kusantar lahira. Allah ka tsare mu. Allah yake innahu kana minal mufsidin, lalle Fir'auna yana daga cikin maɓarnata, kamar yadda muka ji bayani game da wani sashi na ɓarnatar da Fir'auna yake. Wannan kenan. Wannan aya mai albarka daga cikin abin da za mu cira na fiqhun da ke cikinta, akwai bayani akan tajabburanci da girman kan Fir'auna, da Allah ya ce inna Fir'auna ala fil ard. Sannan aya tana nuna mana cewa wannan ka'ida da muka sani a yanzu ta ka'ida ta farriq tasud, wato divide and rule, to tsohuwar ka'ida ce wanda kuma masu aiki da ita mafi yawansu azzalimai ne. Azzalimin shugaban da sarakuna su ne suke aiki da ka'idan farriq tasud, raba kan mutane sai ka mulke su, ka sa musu rabuwa da rashin fahimtar juna, kamar da muke gani a tsarin siyasa na demokradiyya. Sannan wannan aya tana nuna mana hukunci game da mutumin da ya zauna a wata ƙasa, to ya zama ɗan ƙasa, ya zama mutumin garin, idan da ko da ba nan ne garinsu ba, ko da baƙo ne shi, ko da yar cira ne ya zo. Kuma yana nuna cewa daga cikin abin da za mu guda shi ne gori da gari, a dinga cewa suwa na baƙi ne, ko ‘ya’yan baƙi ne, ko ba ‘yan gari ba ne, duk wanda aka tafi aka tafi za a tare shi ma da yake tuhumar wani akan cewa ɗan baƙo ne, ta yi shi ma ɗan baƙon, sai dai kawai wani baƙon ya riga wani zuwa. Hakanan wannan aya tana ƙara tabbatar mana wata ƙa’ida da ake cewa la yughni hadarun min qadar, taka tsantsan da bi a hankali da wayo baya hana ƙaddara da Allah ya ƙaddarta ta tabbata. Duk wannan abin da Fir'auna yi na kashe mutane da wulaƙanta su da ɗaiɗaita al'amarinsu da sanya su cikin damuwar da ba za ma su iya yin tunani mai kyau ba, wannan bai hana Allah ya ikon sa na tayar da Annabi Musa a cikin su kuma Allah ya tayar da Annabi Musa ma karkashin kulawar sa shi Fir'aun daka shi kisa jama'a baya hana duk wata aqida ko wata manufa ta tabbata babu wata manufa ko wata aqida ko wani tunani da za a ce bari wai a kashe wanda ya kirkiro wannan manufa saboda manufar ta buye ba za ta buye ba a ana kashe wata manufa ne in an gamsu cewa mummuna ce ta hanyar gamsar da mutane cewa wannan manufar ba ta da kyau amma dan a kama wanda ya kawo ta a kashe shi ko a kama shi a azabtar da shi babu abin da haka zai kara ma wannan manufa tashi mummuna illa ma ta kara samun tagoba shi mutane awab sai su dauka ma ai gaskiya gare shi haka ce an kashe wani saboda wata manufa tashi mummuna ballantana ko manufa mai kyau wannan ba zai sa ainihin wato a manufar tashi ta mutum daga cikin abin da za mu fahimta a wannan aya ta ila yau akwai amfanin yawan al'umma to falalaci shi yau wato mutane su zama suna da yawa to ba abun gudu ba ne a'a shi kanshi aka ce shi kanshi dan adam in yawa ya zama resources mai zaman kanshi ni'ima ce kuma da falalar Allah da kan muka kewaya alqur'ani za mu ga qur'ani yana yaban yawan dan adam kamar fadin Allah wadhkuru in antum qalilan fakatharakum a cikin suratul a'raf ku tuna da ba ku da yawa sai Allah ya sanya ku kai yawa da irin fadin Allah wadhkuru in antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhasafakum an-nas fa awaku wannan Allah yana magana da sahabbai ne yana magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai shi cewa ku tuna da a Makka ba ku da yawa ku ɗan kaɗan ne sai Allah ya maida ku Madina ya yawaita ku kuma ya sa ku aka samu masu ɗaukan ɗawainiyar ku haka nan Allah yana ba da labarin babban kafiri Allah ya ce an kana zamalin wa bani kafirin nan yana takama saboda ya ga yana da dukiya yana da yaya Allah bai ce da dukiya da yaya ba abin alfahari ba sai dai ko Allah ya ce zai kama shi daga baya amma Allah bai mishi inkarin cewa dukiya da yaya kariya ba ce kan kenan Allah ya tabbatar da fadin wannan kafiri Utuba cewa dukiyarsa da yayan shi abin da za su kare shi ne amma a lahira ba su amfane shi ba kamar yadda yake cewa la uta yanna malan wa walada yace a lahira ma za a ba shi yaya da dukiya Allah yace a tsala algai haka nan mukalli hadithin annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi yake cewa tazawwadul wadudal waluda aini mukafirun bikum al-umma wanda yana cikin littafin Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da Imam an-Nasa'i daga sahabi Ma'qil dan Yasar Allah ya kara masa yadda akwai wani lafazi da Aisha ta ruwaito a cikin Sunan Ibn Majah wanda nake so in karanta mana shi saboda ya da fa'ida ta musamman a wannan lafazi Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa an-nikahu sunnati aure sunnata ne fa man lam ya'mal bi sunnati falaysa min wanda duk bai yi aiki da sunna ta ba to baya tare da ni sai annabi ya ce wa tazawwaju ya ku musulmi ku ta aure fa inni mukathirun bikum al-umama zamma a sauran al'ummomi al-fahari da yau sai ce wa man kana za qaulin wanda yake da wadata falyanki to yi aure wa man lam yajid wanda bai da wadata fa alayhi bisiyam to yi ta azumi fa inna as-sawma lahu wija'u azumi bai ba shi kariya to kuma ku kalli fa'idar da nake so mu kalla sai zama mu mun canza mu yanzu talaka wanda zai da karfi shine zai ta aure ba kai ba gidi shi kuma annabi ya ce ne man kana za qaulin falyanki mai wadata kuma sai ka ganshi da kankane man gida wanda ya kai azuma mata goma ma inda ya halatta kuma sai ga daga shi sai mata ɗaya kamar rai sai kuma aljihun da suka cika gidan shi kuma kullum ya ce ah shi bai bukata aure shi kuma ke da wadatar da ya kamata ya aure dan ya tara wa annabi zuriyar da Allah zai alfahari da shi tunda yana da karfin yin auren yana da wadatar da zai ce da yayin ya musu tarbiya talaka kuma wanda ba yi da komai shi kuma ya aura ya kara wani ma sai dai ya kara raba daki ya saka wannan nan ya saka wannan nan ya sake ganin wanda ya sake aura ya rasa inda zai saka sai ya koru wancan ya ta haifa yaya barkatai babu tsari kaga kowanne a cikin su saba wa Allah yake da wanda yake da wadata yake aure to baya aiki da wannan hadisi yana saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce man kana za qaulin falyankih ya kai wanda kake da wadata kai aure ka tsara kai aure haka kike daki kuma kai tayi ban yayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana musu tarbiya da alfahari da su kai kuma talaka da baka da shi ko dai kai daya tabbatar kunya ko kuma ko in baka da dayan ma to sai kai hakuri kai ta azumi kana tasbihi kana yin istighfari wal yasabi alladhi la yajid nikahan hatta yabina Allahu min fadlihi Allah ya tsare mu ar ma da mana fadan Allah wa nuridu an namunna ala alladhina tusifu fil ardh
wa nuridu an namunna ala alladhina tusifu fil ardh wa naj'alhum a'immatan wa naj'alhum al-warithin
Allah yace wa nuridu an namunna ala alladhina tud'ifu fil ardh wa naj'alhum a'immatan wa naj'alhum al-warithin Fir'aun wannan adafi ne akan wancan zancan Fir'aun shi abinda yake yi shine yana mene inna fir'auna ala fil ardh Fir'aun ya zama kangarare a bayan kasa wajja ala ahli ashiya ya sanya al'umma sun zama kungiya kungiya yana kaza yana kaza yana kaza Allah yace mu kuma sa Allah wa nuridu mu kuma sa Allah mun riga mun nufata muna da nufin wato Allah yayi irada qadariya annamunna alal ladina sulhu fil ard mu yi baiwa mu falala ga wadannan da aka raunata a bayan kasa wato su banu Isra'ila ne kenan wa naj'aluhum a'immatan mu sanya su zama jagorori wa naj'aluhum al-warithina mu sanya su zama magada wannan ita ce aya ta 5 fadin Allah da yake cewa naj'aluhum a'imma malamai suka ce wato wulatan wa mulukan yuqtada bihim fil khair Allah yake za mu sanya su zama shugabanni da sarakuna da malamai kuma abun koyi a wajen sauran mutane ne da Allah yake cewa roje kam tarakum min jannatin wa uyun وَذُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ هذا الله يبين لنا وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ تَشْكِنْ دُخَانَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ هذا الله يبين لنا كررا abin da ya musu na girmamawa abin da ya musu na ba su shugabanci da ba su gadan abin da suka aure suka bari a Fir'auna sun gina gari wanda yake cike da koramu da gidaje da benaye da al'amura na more rayuwa dukkan waɗannan abubuwan banu Isra'ila suka gaje su Allah ya ci gaba da cewa wa naj'aluhumul warithina za mu sanya su zama sune magada abinda Fir'auna suka bari wato kamar da Allah yake cewa a waje wa awrasnal qaumal ladina kanu yastad'afuna masharikal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru wa damarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishuna a cikin suratu al-a'raf kaga Allah yake bayyana cewa mun gadan wada wadannan da aka kamar da kira su da annan da suna allazina stud'ifu Allah ya sake cewa wa awrasna alqawmal ladina kanu yustad'afuna wadannan mutanen da aka ce an raunaka da su sai muka gadan musu da kasashen masharikal ardi wa magharibaha allati barakna fiha gabashi da yammacin wannan kasa da muka yi mata albarka wato da Misra din da Sham gabaki din su Allah ya gadan musu kuma Allah yake cewa wa zammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmu wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru kuma kalmar Allah ta tabbata akan banu Isra'ila saboda hakurin da suka yi Allah yake wa zammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun muka ragargaza abin da fir'auna yake aikatawa na zalunci da kuma makwancin sa haka a wani wuri Allah yana bada labarin wannan alƙawari da yau banu Isra'ila da cin da fara a cikin suratul anbiya da Allah yake cewa walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiy as-salihun wannan ka'ida ce amma amma za ka tabbaka ta anan a kebanci akan banu Isra'ila Allah ya ce mun riga mun rubuta a cikin takardu cewa ita ƙasa waɗanda za su mayyata sune bayin Allah na gari kamar da Allah ya ce a wani waje fa wa ilaihim rabbuhum lanuhlikanna al-zalimin Allah ya kimsa musu ya aika musu sakon cewa za mu halakar da azzalimai ولنسكننكم الارض من بعدي مذاهب باكو قسم كذونا اكن تبايس ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد اكن سوره ابراهيم suna nan dai da yawa ire-iren waɗannan ayoyi da suke tabbatar da alƙawarin Allah game da cewa zai gadawa bani Isra'ila da wannan ƙasa ta Misra zai halaka Fir'auna da azzaliman da ke taya shi zalunci har ila yau kuma fadin Allah cikin suratu An-Nur da Allah yake cewa wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا الله يجي ياي القوري فوالد سكي ايماني كما سكي ايكي نجري شوى دا سنو زي مي بردي يباس كفا تزمتنا هنس كما يدي مي يبي وولن سكي ايماني قبانا سكي ونن فلدا الله يجي كما زن باكو كرف فتاة دعبا ينكسا wanda hakan zai taimaka muku ku raya addinin ku wanda Allah ya yarda ku yi addinin sannan Allah yake zan juya muku daga tsoro ku koma cikin aminci kamar yadda ambata a darasi da muka yi a baya cewa mun zaɓi wannan sura saboda wasu dalilai sai na manta ban ambaci dalilin ku yanzu na tuna da shi wannan sura daga cikin jigoginta da malamai suka ambata shine tana bayani akan hanyoyin da ake samun mafita a lokacin da al'umma take cikin kaskanci ba ta da ƙarfi kamar irin wannan rayuwar da muke a wannan zamanin al'umman musulmi a faɗin duniya gabaki ɗaya al'umma ce da take cikin halin jarabawa musulunci yanzu ba ya da wata daula ƙwaya ɗaya da ke da ƙarfin faɗa a ji a duniya tun bayan karyewar daular Uthmaniyya yau kamar shekara 100 cif a shekara ta 1923 wannan daula da ta karye musulunci bai sake samun wata daula mai ƙarfin faɗa a ji wanda kafirai suke jin tsoronta ba musulunci a yanzu bai da ƙarfin wata daula da take da ƙarfin tattalin arziki wacce take iya juya tattalin arzikin duniya sawa'un ƙungiyoyi na G5 ko G8 ko G1 ne za ka tarar duka ƙungiyoyin kafirai ko G7 duk ƙungiyoyin kafirai babu wata ƙasa ta musulmai saudiya ce ko misra ko iraki ko kuwait ko qatar ko najeriya ko ina ne da take da wani ƙarfin faɗa a ji a duniya da haka musulmai suna cikin halin jarabawa wanda kafirai sun mallake a duniya haka ƙarfin ilimin kimiyya da fasaha haka ƙarfin soja duk musulmai ba su da shi a wannan lokacin a yi zamanin da kuma musulmi suke rike da duka waɗannan ƙarfin waɗannan abubuwan guda biyar kuma su ne ƙarfin da duk ƙasar da ba ta da su ba za ta iya jagorantar duniya ba to musulmi kuma suna buƙatar su jagoranci duniya don su tseratar da bayin Allah daga bautar bayi 'yan uwansu zuwa bautar Allah ubangijin bayi musulmi suna buƙatar ƙarfin mulki na gudanarwa musulmi suna buƙatar ƙarfin tattalin arziki suna buƙatar ƙarfin soja suna buƙatar ƙarfin ilimi suna kuma buƙatar ƙarfin faɗa a ji a tsakankanin ƙasashe to kuma yanzu duka musulmai ba su da wannan gabaki ɗaya to da haka wannan sura ba ta koya mana yadda wasu musulmi suka rayu a irin wannan halin su ne waɗannan bani Isra'ila ɗin su rayu a irin wannan hali na ƙasƙanci mun ji cewa masu rauni ne ba su da shugabanci ba su da ƙarfin faɗa a ji hasali ma bautar da su ake ana karkashe dindin da aka dama to yaya suka yi muƙawamar wannan yanayin har suka fita daga wannan halin suka samu ƙarfi suka samu daula suka samu ainihin mulki shine ta hanyar komawa zuwa ga Allah da gaskata alƙawarin Allah da bin sunnar Allah game da tashi a yi faɗi tashi kada kawai a miƙa wuya a sallama ga wannan ƙaddara ta zalunci wannan yana daga cikin jigon da ya sa muka ga dacewar cewa wannan sura a ɗauke ta a yi karatu a kanta domin yanayin da ta sauka da irin labarin da take bayarwa ya dace da irin yanayin da muke ciki ya dace da halin rayuwar da muke ciki Allah ka fushi mu lafiya wannan aya ita ma akwai wasu fawa'id a cikinta daga ciki akwai na farko tana nuni zuwa ga cewa haƙuri da gaskata Allah suke baiwa mutane jagoranci a cikin addinin Allah kamar yadda muka ji hakurin da Bani Isra'ila suka yi da kuma gaskata al'amarin da suka yi na Allah da alƙawarin da ya musu wannan ya ba su hali ya ba su damar suka fita daga wannan halin kuncin da suke ciki ko bayan daren dadewa malaman tarihi suna cewa sai da Annabi Musa ya yi addu'a bayan shekara 40 da yin addu'a sannan aka samu nasara akan Fir'auna kaga sun dade tsawon shekaru kenan suna fuskantar wannan hali na kunci da mutu sannan wannan aya tana tabbatar mana da kaddara da kuma karfin Allah akan juya kaddara Allah ya ce wa nuridu annamunna idda abinda Fir'auna yake na kashe mutane da wulakanta Bani Isra'ila da sanya su cikin wulakantattu kaskantattu wannan bai hana Allah ya kaddara sa kaddara da Allah ya yi na tada Annabi Musa kaddara da Allah ya yi ya hukunta na cewa Bani Isra'ila za su samu nasara akan kibbawa kafirai duk kisan da aka yi bai hana wannan nasara saboda haka idan Allah ya kaddara abu to babu wanda yake ce juya wannan kaddara kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce mutanen duniya za su haɗu aljaninsu da mutanensu da nufinsu amfanar da wani da abin da Allah bai nufin ka amfana da shi ba manzo Allah yake ba su amfanar da kai da wani abu sai abin da Allah ya kaddara ba da za su sake haɗuwa kuma da nufinsu cutar da kai da abin da Allah bai nufin ka cutar da shi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba su cutar da kai ba sai da abin da Allah ya kaddara shi sallallahu alaihi Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rufi'atil aqlam wa jaffat as-suhuf an riga an gama rubuta kaddarori gaba daya kuma an busar da alƙalamin an nade takardar da ka kaddara Allah ba ta canzawa Allah ya kaddara sai Annabi Musa ya rayu duk bala'in da Fir'auna ya nufin ya haifar ba zai tabbata haka mu zama masu imani da kaddara a koda yaushe yana daga cikin usul na imanin abu na uku sunna Allah game da taimakon masu rauni a ƙarshe matukar sun kasance masu imani da Allah kamar yadda muka ji a cikin wannan aya kamar yadda kuma za su mamu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara da wa'azi shi daya a Makka yayi shekara wajen 13 a Makka cikin rauni cikin kunci wani lokaci ma a boye yake wa'azi wani lokaci ma a hana masu bin shi da shi hulla da mutane ko lokacin da ya nufi barin garin ma ya fa hakura da musu garin amma dole a koye ya bar garin saboda tsoron ka suka kashe shi amma daga baya Allah ya bashi nasara ya shigo garin cikin daukaka suka zo gaba ɗaya suka rusuna a gaban shi suna neman afuwa suna cewa mun san kai dan manya ne mai kirki mai tausayi shi kuma yace izhabu fa antum tulqa ku je an yafe muku gaba ɗaya to duk mutumin da yake ya tsaya akan gaskiya ko mai rauninsa wasu ranar Allah zai bashi kai kai dai ka tsaya akan gaskiya ku dai ku tsaya akan gaskiya sannan za mu ga cewa kuma shi shugabanci a addini wato muƙami ko ilimi ko ƙarfin faɗa a ji ko duk wata daraja da Allah yake bayarwa to ta Allah ce shi yake bayarwa zaɓin Allah ne yake zaɓan wanda ya ga dama ya ba da haka Allah a nan ya zaɓi Bani Isra'ila ya ba su kamar yadda Allah yake faɗa game da Bil'am ɗan Bakura da Allah ya ce walau shi'ina la rafa'anahu biha Allah ya ce mun ba shi ayoyin Allah wato alaihi naba allazi ataynahu ayatina an ba shi ayoyin Allah amma da yake bin ayoyin Allah sai Allah ya ce walau shi'ina la rafa'anahu biha da mun so da mun dagadar da shi da ayoyin amma Allah bai so ba da haka Allah bai bashi daukaka ta malanta ko ta karfin faɗa a ji ko daraja ko mutunci a cikin mutane ba da haka shi girma da daraja Allah ne yake bayarwa in kana nema ka nema a wurin Allah kar ka nema a wurin wani Allah wani Allah bai iya bayarwa abu na gaba a yana nuni zuwa ga cewa bai halatta ga duk wata al'umma mai rauni ta haƙura kawai ta miƙa wuya ga raunin ta ƙi ƙoƙarin fitar da kanta daga cikin raunin bai halatta misali yanzu in muna rayuwa a wurin da wasu azzalumai suke zalunci misali irin kidnappers dinnan da bandits da sauransu suna shigowa garuruwa da ƙauyuka suna zalunci su yi kisa su yi fyaɗe su yi kama mutane su sai an biya kuɗi su kwashe dukiya bai halatta ga musulmi kawai su zauna suna jiran su zo kawai su kashe ku zama kamar kajin turawa wanda kawai suke jira a dinga kama su ana yanka su. Wajibi ne mutanen da suke rayuwa irin wannan wurin su san iya abin da za su yi na muƙawama don kare kansu. Ya zama ko da za a kashe su, to a kashe su ne alhalin suna ƙoƙarin kare kansu su mutu mutuwar daraja. Zai halatta ga musulmi ya zauna kawai ya runguma hannunshi kawai yana jiran ta Allah, yana jiran kawai bala'i ya cike shi, zai halatta. Ina muka iya cire wannan shine yadda Banu Isra'ila suke ta kai kawo a cikin ƙasar Misra don ƙoƙarin kare kansu. Za mu zo mu ji labarin wani daga cikinsu wanda aka tarar da shi yana kokuwa da wani baƙirɗi. Shi yanzu bawa ne wulaƙantacce, amma da baƙirɗin nan ya zo cutarsa bai tsaya kawai ya jira a cuce shi ya Allah ya sa, sai tashi ya kare kansu kanshi. Shi ne wannan da Annabi Musa ya zo tarar da su, fastagasa wallazi min shi'atihi ala allazi min aduwihi fawaqahu Musa faqada alayhi. Za mu zo mu ci ƙarin bayani a daidai wannan gaba idan mun zo wajen insha Allah. Saboda ƙuran lokaci za mu saurara a nan Allah ya so. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma qasim lana min khashyatika ma taqulu bihi baynana wa bayna ma'atik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alayna وصائب الدنيا ومتينا اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا مصيرنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.